Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Tare da sallama da fatan kuna nan lafiya da wannan la'asariya ta Juma'a 4 ga watan Satumba na shekara ta 2015. Shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Ibrahim Jarmai
tare da ni Sarfila Hashin Gumel.
Masaurare, yau da yake ranar Juma'a ce, ranar kuma da muke kawo muku shirye-shirye kan al'amuran da suka shafi al'adu da raye-raye da ma nishadi.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau muna tafe da filin karin magana na wannan makon.
Akwai wasu suna nan ƴaƴanku na mu waɗanda suka dace suna harbin ƴaƴanku suna kai. Mun kamfan tsama cikin yanya ne. To a kiyaye ba duk gatan gambo ba a rufe shi da shadda sai dai mandiji.
Kamar yadda muka bayyana muku a makonnin da suka gabata, shirin yau da gobe na matasa ne, kuma an yi shi ne musamman domin tattauna abubuwan da suka shafi matasa. Wannan ne dalilin da ya sa muka ware ranar Juma'a domin tattauna abubuwan da suka shafi matasa a fannin amfani da shafukan sada zumunci, wato social media.
Wannan makon ma muna tare da Salihu Tanko, wanda aka fi sani da Dawisu. Za mu tattauna da shi kai tsaye game da yadda matasa ke amfani da wayar hannu wajen yaɗa sakonni da hotunan da ba su kamata ba.
Haka ne Sarfilu, hada ma yau yadda yake ranar da ake amfani da hashtag zaman aure domin bayyana abubuwan da suka shafi al'amuran zamantakewar aure cikin rubutun Hausa.
Wai shin akwai doka da aka tanada da za ta hukunta duk wanda ya aikata laifuka kan yanar gizo? Kamar zamba cikin aminci da cin zarafi da ma satar bayanan mutane da dai sauransu. Za mu ji ta bakin wani ƙwararre.
Za mu iya cewa kamar cin zarafin mutane ta hanyar da yanar gizo, shin shi ma laifi ne?
Eh, laifi ne babba. Wannan ya faɗo ƙarƙashin abin da ake kira cyber bullying. Kamar a ƙasashen waje, idan kai wannan shi ma suna hukunta mutane.
Jamila, kan haka ne ma za mu buɗe layukan wayarmu domin masu sauraron mu su kira su ba mu gudunmawar su. Kada dai a manta batun da za mu tattauna yau a kai shi ne laifukan da ake aikatawa ta kan hanyoyin sadarwa.
Kamala, ga shirin karin magana tare da gugan naku Aminu Ibrahim Maidawa.
Karin magana.
Me za a iya cewa ga mutane yadda za su sa ido domin su fahimci mutanen da suka shigo cikin gari, ya za su gane idan mutanen kirki ne ko kuma mutanen ƴan su Boko Haram ne?
Eh, to da ai su wannan sako da zaka bayar irin ta wannan, kin san akwai sakon da azanci zai zama tantin zai zama sako a bayar, amma kuma karin magana ne, amma ba zai yi tantar da kake ba sai dai haka a cikin zance ka fitar da shi.
Yanzu
kamar su yadda za ka yi cewa har tara dai al'umma waɗanda suke musamman wanda suke zaune a gabashin Najeriya wanda wannan tashin hankali ya fara. Akwai wasu suna nan ƴaƴanku na mu waɗanda suka dace suna harbin ƴaƴanku suna kashe. Mun ji kamfan tsama sun yanya su. To a kiyaye ba duk gatan gambo ba a rufe shi da shadda sai dai mandiji. Inda duk mugu ya kai da canza kamannin su ya shigo ya kakalle shi bikin ka zai baka. Kaga duk mutumin da yake da gambo ai ba zai yarda a lullube mai shi da shadda ba.
Kwarai.
Ka san an kashe mahaifinka ko an kashe ɗanka ko an kashe babanka ko an ƙara da danginka idan ka ga ɗan Boko Haram za ka shiru? Kaga ba za ka shiru ba. Duk gatan da ka gan shi, no mata ka gan shi a cikin gida ko gan shi a cikin kuɗi tunda suna da kuɗi ba a sanya suke samu ba, to wannan gatan da da aka zo a ribaci matasan mu.
Karin magana.
A gaida mai dawa, wannan karin magana ta yiwu. Shin laifi ne aikata laifuka ta kan yanar gizo? Tambaya kenan da na yi wa Shafi'i Muhammad Abdulhamid, masani kuma mai nazari kan laifuka ta yanar gizo.
Eh, lallai kam aikata laifuka ta yanar gizo babban laifi ne, kuma ana amfani da shi ana damfaran mutane sosai. Kamar a ƙasarmu Najeriya yanzu, in za ka iya tunawa ai
shugaban kasa da ya wuce wancan ya sa ma doka hannu kafin ya wuce cewa duk wanda ya aikata irin wa'annan laifuka na ta hanyar yanar gizo za a hukunta shi da wa'annan sabobin dokoki. So laifi ne babba.
Yawa, to wani irin laifuffuka za a iya aikatawa akan yanar gizo?
To abin da yake faruwa shi ne damfara ne ake ma mutane ta hanyar yanar gizo. Wani lokaci ta hanyar akwatin email ne ko saƙon katta kwana ko kuma filayen sada zumunta irin su Facebook, su Twitter, su WhatsApp ake turo ma mutane wasiku sai a ce ko ka ci wata kyauta amma kafin ka karɓa sai ka biya wasu kuɗi. Wani lokaci kuma cinikayya ne za a ce ka zo ka shiga sai kuma ka ga cewa cinikayyar sai ka ga ribar da za a ce za ka samu ta wuce misali. To ya kamata duk wa'anda suka ji irin wa'annan ya kamata ka tambayi kanka. Wani lokaci kuma kana zaune za a ce ka ci gara basa wanda kai ka san cewa baka shiga wata gara basa ba. So in ka ji irin wannan ya kamata daman a ce ka tambayi kanka anya wannan da gaske ne ko kuwa. Wani lokaci ma ka ga soyayya ne za a ce ka zo ka yi da wani wanda baka taba gani ba. Ta yi nisa sai a fara maganan cewa ko ana neman taimako ko kuma su fara tambayan ka gaya musu bayanan sirri ko na bankinka ko na katin banki irin waɗannan abubuwa.
Haka ne, to za mu iya cewa kamar cin zarafin mutane ta hanyar yanar gizo shin shi ma laifi ne?
Eh, laifi ne babba. Wannan ya faɗo ƙarƙashin abin da ake kira cyber bullying. Kamar a kasashen waje idan kai wannan shi ma suna hukunta mutane. Shi ma wannan doka da aka samu hannu a Najeriya kuma shi ma ya taɓa hadda wannan.
To kamar alal misali mutane da suke amfani da hanyoyin sadarwa ko kuma yanar gizo wajen sai da wasu abubuwan da haramtattu misali kamar miyagun ƙwayoyi su ma duk suna ƙarƙashin wannan doka da aka rattaba hannu a Najeriya?
Na'am, su ma waɗanda suke siyar da mayagun abubuwa shi ma duka ya faɗa cikin wannan irin abin nan laifuffukan da aka yi magana na cyber crime. Saboda haka shi ma ɗin laifi ne babba kuma shi ma ya taɓa hadda wannan a wannan doka da aka kafa.
To idan ya faru da mutum, me mutum ya kamata ya yi? Matakin farko da mutum ya kamata ya ɗauka?
Matakin farko da mutum ya kamata ya ɗauka shi ne sai ka dumfari hukumomi doka na ƙasa kamar police ko EFCC ko kuma ICPC. Su ne suke da hurumin yin bincike sannan kuma su gurfanar da mutum a gaban kotu in har an kama shi da laifi.
To a gaida Malam Shafi'i Abdulhamid. Yanzu kuma sai a gyara zama domin muna tare kai tsaye da Salihu Tanko wanda aka fi sani da Dawisu domin tattaunawa da shi kan yadda matasa ke amfani da wayar hannu wajen yaɗa saƙonni da hotuna ma da bai kamata ba. Malam Dawisu, yaya kana kan layi?
Ina nan.
To barka da zuwa shirin yau da gobe. Ya abubuwa.
Barka kuma jama'a, assalamu alaikum. Alhamdulillah.
To madalla, kare ji bayaninmu abinda za mu tattauna da shi a kai yau ɗin nan. To me za ka ce game da yadda ake amfani da wayar hannu da ma shafukan sada zumunci wajen yaɗa hotuna da saƙonni da bai kamata ba?
To kafin kai ga sana'ar harkar tsaro ɓangaren da na so ɗan ce cikin rabin minti shi ne shi kanshi an cewa in an tabbara wa abu ta mabi sawu za ki ga yawanci duk wanda ake damfara a harkar nan su ma suna da son zuciya da yake da kwaɗayi da yake kai su je su afka wannan. Saboda haka jama'a ya kamata a hattara in ka ga abu ta yi gara basa da yawa to ya kamata ka bincika ka san yadda wannan abin yake. To gaskiya lamarin yatsa hotuna na batsa ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Na farko dai a addinance ma dai wannan ba ƙaramin musiba ba ce al'umma suke yatsa shi da cikin wannan dama kuma yawanci baka san iya inda hoton nan zai kare ba, musamman ma idan kai amfani ko kika amfani da hotonki, wannan shine ma babban bala'i. Ba na manta cikin watanni da suka wuce da akwai wasu ƴan Kaduna da wani yaro ya samu ɗaya ta aika da hotonta nata na kanta kuma da hadda fuskarta da komai, kuma yaron nan ya zo ya saka a shafin Twitter da wasu ma ƴan mata guda uku su ma, wanda su daga baya dai an tabbatar cewa ba su bane, amma duk dukkan su hudun nan sai da ya lalata musu rayuwa. Iyayensu suka shiga wani hankali da akwai ɗaya ma da har sai da aka kwantar da ita asibiti. So wannan kin ga an ɓata suna, an lalata suna, ba ta yanda za ka iya wanke wannan. Saboda haka sai an kiyaye, ba ƙaramin haɗari ba ne da mutane suke jefa kansu a ciki, kuma gaskiya ya kamata a kiyaye a hattara.
To wai irin wannan an fi samu ne ga mata ko kuwa?
Ina, ai ba mata ne kaɗai suke ba, kowa da mazan da matan kowa yi yake. Kuma yawanci za ki ga abu ne yake yin shi a sirrance, wato kamar wannan ko DM din na ake kira ko WhatsApp, sai in ana soyayya tana daɗi, shaukin soyayya ya kwashi mutum, sai ka je ka tura sannan sanda ana daɗin. To yawanci sai daɗin ya zo ya ƙare, ko an ɓata ko an yi faɗa, sai kuma abu ya zo ya canza, sai kika kuma ana fito da waɗannan abubuwa daga baya. Musamman su mazajen gaskiya su suka fi namiji, dama ba shi da wata wannan asara, su suka man mace. Yawanci dai mace ita ce abin ya fi shafa, saboda haka duk su biyun suna yi gaskiya, mazan da matan, amma na matan ya fi musu wannan. Saboda shi yadda al'ummar take yanzu, gani ake dai iskancin da namiji ya yi yana kwana biyu, wani ma birgewa ne, wanda dai duk ba daidai ba ne, amma dai illar dai ta fi ga mata gaskiya.
To a cikin matsayinku na matasa masu amfani da waɗannan kafofin, wani irin faɗakarwa kuke yi ga al'umma? Saboda da yawa masu yi kamar ba su da wayo, ba su mallaki hankalinsu ba sosai. To ta yaya kuke faɗakar da su game da yadda za su iya amfani da waɗannan abubuwan ba tare da sun sa kansu a cikin wannan, sun janyo wa kansu illolin nan ba?
Wallahi muna jan hankali ba kaɗan ba, musamman duk sanda abin ne ya faru. Mu gaskiya a arewa bai cika faruwa ba, yakan faru zai jifa-jifa ki samu hakan ta faru, amma dai su kama 'yan kudu gaskiya wannan su ne suka fi yin shi. To kinji kuma gaskiya duk sanda aka samu irin wannan ta faru, ko a kudu ko a arewa, duk sanda aka samu mukan ja hankalin mutane kan cewa na farko dai mu masu mutunci da ake kan wannan abin, wani ma ba ka following, ba ka bin su, amma abin da ake kira retweet din nan, wani ya ji ya retweetin a can, dole ya faɗo TL-in ka, ya faɗo layin ka. To sai ga da mutuncin ka ma za ka zo ga wannan abin ya bata maka rai, ya kaya maka da hankali, kuma duk gashi nan dai ba daɗi. Saboda haka tun farko ma dai muna kira mutane kada ma ka je kai, na farko idan ba kai ba to kar ka je kai retweetin, saboda in kai retweetin wa jama'a saura za su gani. Saboda haka banda wannan kuma su kansu wanda suke yin, za ki ga cewa akan musu nasiha daga baya, a zo a gaya musu cewa to wannan abin da kuka yi gashi, yawanci malamai ma su shiga dai yadda dai za a yi, tunda mutum dai abin ya faru ba a ce ta ɓaci gaba ɗaya kenan, rayuwa ta lalace, haka dai za a zo kuma a tafi man samun hanyoyin da za a bi a ga cewa dai an warware matsalar. Amma dai gaskiya muna jan hankali, kuma wani zubin muna nuni, mutane nuni da cewa to idan yin mun ɗan wanka ya kama da wuta, to fa kai ma sai ka shafa a naka ruwa. Idan yin waccan ce asirinta ya tonu, ko wannan ne asirinsa ya tonu, to kai ma fa mun yi ne, wata ran fa kai ma takan za ta iya zuwa fitar da kai. To kuma dai fatan kiran da ake yi, Allah ya sa dai mutane su ji kuma su yi aiki da wannan jan hankali.
Amin ya rabi. To Malam Dawisu, ina da tambaya.
Na'am.
Na cewar ɗazu muke magana akan laifuka da ake aikatawa ta kan yanar gizo. To za mu iya cewa kamar alal misali wanda ba da niyya ba suka ɗau wannan hoton suka ajiye, sai aka zo aka yi musu kutse ko aka je, wato ana kiransa hacking kenan. Aka ɗauki wannan bayanan da wannan hotunan, aka je aka wallafa su kan yanar gizo da kowa zai iya gani. Shin wannan laifi ne za mu iya kiransa akan laifi irin na cyber crime da ake magana, da ɗazu muka yi magana?
Na'am, to ba dai masani bane akan harkar ni, amma kware da gaske na san wannan laifi ne, saboda ina jin abin da ake kira shi invasion of privacy, saboda mutum ne zai zo ba kai kaje ka saki ba da gangan ko ya kafa da shi ta wannan hanya, mutum ne zai zo da gangan zai hakin account ɗinka ya ɓalle kamar ka ajiya ne, ka ajiye naira 1000 akan ɗaki akan gadonka, mutum ne zai fasa kofa ya shiga ya ɗauko ya maka, kaga wannan ai ya karye tsari na doka, saboda haka shi ma wannan haka yake, idan mutum ya shiga ya maka kuso ya je ɗauko invasion of privacy, sannan kuma a dokance ina ganin cewa lallai wannan aka kai ƙara, Allah ya sa an samu wanda ya yi, to tabbas za a iya hukunci, amma yawanci za ka ga cewa su wanda suke hakin ai ba a sanin su, saboda haka mafi a Allah shi ne kada maganin kar a jikar ma a yi tun farko, sai ka samu sai ka kiyaye kar ma ka ɗauka bare har wani ya maka kuce, idan ka san wanda ya yi da sauki za ka iya kai kararsa, amma in baka sani ba kin ga ba yadda za ka kai karar mutumin da baka san waye ba, saboda haka tun farko ma dai a kiyaye.
Haka ne. To kamar yadda ake amfani da hashtag zaman aure yau, ta wace hanya me ake nufi da hashtag zaman aure, na sanin ta wace hanya zai karar da jama'a, misali masu sauraron mu?
To tashin farko shi hashtag tukunna ma dai abu ne da kowa akan wayarsa za ka ji an kaje alamun naira ɗin nan da hashtag da hash, kowa ya san wannan wajen saka kati muna amfani da shi. To ita a Twitter sai aka yi kiro shi dan ana son abu ya faɗi, na farko tukunna ba zai da yawa sai a creating hashtag. Na biyu kuma idan ana son ka je ka bayan wani lokaci ka je ka wato nemo labarin duk inda yake ka nemo shi ka zo ka daɗa duba ka gani, to shi ma wannan za ka ga hashtag yana taimakawa wajen a nemo shi, to shi ne hashtag. To na biyu kuma yau mun yi amfani da hashtag zaman aure ba don kowa ba, saboda mu nisantar da mutane illolin sake-sake da ya yi yawa a ƙasar Hausa, musamman ganin yadda Malam Bahaushe kusan za a iya cewa dai al'ummar Najeriya shi ne ya fi saki. Wato wannan muka yi amfani da wannan hashtag na zama aure, muka jawo hankalin mutanen musamman Hausawa mu tattauna matsalolin, bayan mun tattauna kuma ta yaya za a sha maganinsa. To kuma alhamdulillah kusan har yanzu da muke magana tun safe 8 na safe aka fara tattaunawa, kuma har yanzu zancen nan da muke dai mutane suna nan suna ba da gudunmawarsu a kai. To shi ne abin da aka yi a hashtag zaman aure.
Kwarai da gaske. To kai yanzu menene kake ganin cewa ya kamata masu sauraron mu ma su iya amfani da Twitter ta yanda za su, kamar dai yanda muka magana akan yadda zaka iya duba labarai da suka kwana ko ma shekara ka dauko, to ka gani dole duk da ana amfani da wannan wayar hannun ya kamata mutane su san cewa duk kalmar da suka rubuta tana nan, za a iya zakulota duk lokacin da mutum ya ga dama. Wace shawara zaka ba mutane wajen amfani ba ma hoto ba kawai kalmominsu?
Kwarai da gaske. To kin ga kamar wannan bayanin da kika yi, ba na mantawa da akwai waɗanda da suke faɗa abinda yake ransu, kuma Allah cikin ikonsa daga baya suka zo suka samu wani matsayi musamman na gwamnati. To kuma ita harkar nan ba ni koyi aka je aka dubo bayanan da suka faɗa aka zo aka da shi wanda ya sha bamban da abin da suke faɗa yanzu, saboda haka ga za a iya cewa an yi amfani da kalmominki kuma an ƙaryata su akan wasu abubuwa da suka faɗa daga baya. Yana da matuƙar muhimmanci na farko ka san cewa fa magana zarar bunu ce, duk sanda ka yi ta mutane al'umma suna ajiye ta, musamman ita irin wannan na rubuce. A rubuce yake yana nan ko bayan shekara na shekara daga ran da ka fara ɗan da shekara 5 baya ne in aka je za a zakulo shi. To na farko dai ka san baka san matsayin da Allah zai kai ka gobe ba, kana nan kana harkokinka, watakila wani ɗaukaka ya zo maka ko a fannin kasuwancin ka ko a fannin zamantakewa, albarka Allah kullum tana iya samun ɗan adam. To sai ta zo ta same ka kuma aka zo aka samu ka da kalamai waɗanda mutunci mutum ne mutunci ba zai gansu ya ji daɗi a ce an yi wani ne ya yi su ba. To kin ga wannan ai ba abu ne da ya kamata a ce mutum an kama shi da shi ba, saboda haka ka san cewa a dandalin nan duniya ce baki ɗaya take kallon ka, ba iya jihar ka ba ma kawai, abin da kai ba iya Najeriya ba, duk inda nake a duniya yin hau shafinka ko binciko abubuwan da kafar faɗa a baya wanda zai zo kuma ya zama na cewa bai amfani da shi a kama ka. Gaskiya kamata mutane su kiyaye kullum ka zamanto mai cika amfani da hanyoyin nan na sada zumunta cikin mutunci, cikin kamala da duk abin da ya je kawo ba za a yi abin alawa da raina.
Haka ne. To malam, bari mu dan dakatar da kai anan sai ka tsaya akan wayanka. Za mu koma ga masu sauraron mu dau wayoyin su mu ji gudunmuwar da za su ba mu akan wannan batu da muke magana aka.
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Jos. Wane ne daga Jos?
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga Jos.
Alhaji Kabiru, menene gudunmawarka ga wannan batu da muke tattaunawa a yau?
Alhamdulillahi, na ji daɗi da wannan bayani da kuka yi. Gudunmawata dai a nan shi ne, ina kira ga wanda suke yin amfani da waɗannan kafafen sadarwa kamar ta waya hannun da kuka yi magana.
Haka.
Wajen rubutu marasa kyau da kuma hotuna da suke korawa marasa kyau. Sun ka kira gare su don Allah shi kokari su daina, domin ne mu kamar mu mutanen arewa muna so mu koyi ne abinda addinanmu guda biyu din nan suka nuna mana.
Cewa
mu dinga yin abu wanda yake na kirki, wanda yake zai ƙari mutanenmu, wanda kuma har ƴan baya za su zo su ci gajiyar wannan abu. Amma in muna yin wannan abubuwa, gaskiya ni a ganina ba wayewa ba ne. Yana da kyau a ce mun daina mu dinga yin maganganu masu kyau, mu dinga sa hotuna masu kyau. Ina ganin shi ne zai fushe mu, ko kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Na gode.
To amin ya rabbi, da fatan mutane sun amfana da wannan abu da ka faɗa mana. Bari mu koma birnin Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Kuna magana da Malam Angu, malamin makaranta Yahudi jihar Kebbi Najeriya.
Malam makaranta.
Ina, eh, Malam Angu ba?
Malam Angu, barka da warhaka.
Yawwa, barka da ya aiki.
Lafiya kalau, to menene gudunmawanka?
Eh, ina babban bako, barka da shigowa wannan fili.
To yana jinka.
Masha Allah. Ina so in ƙara kira ga matasan wana, musamman masu amfani da kafar yaɗa labarai irin kuma sauran wasu abubuwa na irin Facebook da sauran su dai haka. Da san irin hotunan da suke sawa a cikin wannan abubuwan na fili. Don gaskiya wasu, musamman idan ka shiga Facebook za ka ga wani ya zo ya sa wasu abubuwa na batsa wanda yake gaskiya ba abu ne mai kyau ba. To ina kira ga irin waɗannan mutane, gaskiya ya kamata su bibi irin waɗannan abubuwa, don saboda musaba da mutum ke sawa abu ne wanda yake gaskiya bai mata shi addinin musulunci ba. Musamman yadda za ka ga mutum ya zo ya ɗau kuma ka wani abu na batsa ya sa, wannan abun gaskiya abu ne wanda yake bai da kyau. Don haka ina mutane, musamman waɗanda ke amfani da wani shafin Facebook, ya kamata don Allah don Annabi su daina wannan abin. Ina muku fata Allah ya kusa shi lafiya.
Malam Abu Malam Makalla.
To madalla, mun gode kwarai da
gaske.
Sai jigawa, kwarai ku jamila. Wane ne a jigawa? Amin wa alaikum salam.
Muhammad ne daga jigawa.
Muhammad, menene gudunmawanka?
To gudunmata a bisa wannan shiri, alhamdulillah na ji daɗi kwarai da gaske. Sun taɓo wani bidiyo da yake ya kamata wato a matsayinmu na al'umma wanda muke fatan alheri a rayuwarmu daga farkonta har zuwa ƙarshenta, ba da shawara a bisa irin ababen da suke faruwa. Ala haƙiƙa wato akan yi amfani da kafofin abunan sadarwa, wato musamman ma matasa, ɓangaren maza da mata haka, a wasu nau'o'i ko hanyoyi waɗanda abubuwan gaskiya ba sa babu tsari ma a ciki. To alhamdulillah, ya kamata wannan shiri da kuka gabatar a yanzu, kuma Allah ya sa aka yi nasara, kuma muka samu shigowa ciki ya kamata mu ba al'umma mu ba ainihin kawunan mu da sauran al'umma shawara a bisa yin amfani da wannan kafofi ta hanyoyin alkhairi wanda za su sada zumuntaka tsakanin mu su kyautata al'amuran rayuwar mu da ma sauran al'ummomin duniya gaba daya.
To madalla mun gode kwarai da gaske. To da wannan muka dakata daukan wayar mu na yau ko jimi dan
kwarai da gaske yanzu sai mu ji daga karshe Malam Salihu me ya gudu marka kare ji abinda mutane suka bayani a gurguje.
Na'am, to cikin rabin minti ina ga ya kamata mutane su san cewa waɗannan masu irin waɗannan abin su sararru ne a cikin al'umma, kuma duk inda al'umma take dama akwai nagari akwai kuma bata gari, saboda haka kada waɗannan abubuwa su sa waɗanda ba su shigo ba su kyamaci harkar a shigo Hausa-mu ku shigo ku yi da Hausa ku ba da gudunmawa ku wayar da kai ku yaɗa al'adar Hausa da yaranmu, yana da muhimmanci kada a yi kasa a gwiwa. Na gode da wannan dama da aka wayar.
Juma godiya miki to sai mun hada a Twitter.
Madalla mun gode kwarai da gaske.
Na gode a huta lafiya.
Ta huta lafiya.
To Jarmai da Sarfilu, gaskiya ina son in dan yi bayani anan kadan saboda mutane ya kamata su san cewa ana amfani da kafofin sada zumunci sosai yanzu wajen samun masu aiki. To duk abin da ka rubuta ana amfani da shi a ga cewa ko ya kamata a baka aiki ko bai kamata ba, kai amfani da shi saboda a samu ka, amma ka san me zaka rubuta.
Shine kamar yanda aka faɗa da farkon shirin cewar za a duba wannan, za a binciko duk abin da kai za a duba kuma za a dauko amfani da shi a kanka. Idan ka faɗa abin alkhairi zai dawo maka. Idan kuma baka faɗa abin alkhairi ba zai iya dawowa ya cije ka,
kuma komai dare dadewa yana nan aji.
Kwarai,
kada a manta saboda in yanzu ka rubuta yana nan aji, kuma sunanka nan, hotonka nan, in ka goge auyarka ko ta fadi ka tana can inda ka fara rubuta da farko yana can aji.
Gaskiya.
To
jama'a, kafin mu ban kwana da ku, ku shakata da wannan wakar ana kiranta Whip It Nene.
Now watch me whip,
kill it.
Now watch me nene,
okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nene,
why me do
now
it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nene,
okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nene,
can you do
now
it?
Now watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh,
okay.
Ooh.
Break your legs,
break them. Tell them break your legs,
break them.
Break your legs,
break them.
Don't break your legs,
break them.
Break your legs,
break them.
Don't break your legs,
break them.
Break your legs,
break them.
Now watch me bop,
bop,
bop, bop,
bop, bop,
bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop,
bop, bop,
bop, bop, bop, bop, bop,
bop, bop, bop,
bop, bop, bop, bop, bop, bop. Watch me, nene.
Why me do
now
it?
Now watch me whip.
Kill it.
Watch me, nene.
Okay.
Now watch me whip, whip. Watch me, nene.
Can you do
now
it?
Now watch me. Ooh, watch
yeah.
me. Watch me. Ooh, watch
yeah.
me. Watch me. Ooh, watch
yeah.
me. Watch me. Ooh,
okay.
Ooh.
To madalla, ƙarshen shirin yau da gobe kenan. Da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darasin da ke ciki. Sai kuma ranar Litinin warhaka, da yardar Allah za mu sake haɗuwa da ku a wannan dandali na yau da gobe. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage,
Ibrahim Jarmai,
da wadda ta jagoranci shirin a yau, ta haɗa sauti kuma ta bada umarni, Julie Gresham, ni Sarfila Hashin Gumal ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lafiya, haka kuma Allah ya sa mu yi ƙarshen mako lafiya. Sai mun sake haɗuwa da ku. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.